sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 21 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa hukumomin jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar sun sanar da dokar hana sayar da man fetur a kasuwar bayan fage bayan da aka gano cewa ƴan ta'adda na amfani da shi. Masu sharhi kan harkokin kwallon kafa a ƙasar kamar sun fara tsokaci kan yadda gasar cin kofin Afirka ta bana da ake gudanarwa a ƙasar ta zo da bazata. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Babu Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Bayan taron da ya da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergey Lavrov a yau Juma'a a birnin Geneva, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya jaddada cewa Amurka da kawayenta sun shirya su mayar da martani ga ba mayar da Rasha ke niyyar kaiwa makwabciyarta Ukraine. Idan Rasha ta kare kai rundunar sojanta akan iyakar Ukraine, lallai wannan na tabbatar da sabon mamaya. Za su fuskanci martani mai tsanani cikin gaggawa daga Amurka da kawayenta, Blinken yana faɗa wa manema labarai bayan taron. Kasashen yamma dai suna buƙatar Rasha ta janye sojoji da makamanta daga kan iyakar Ukraine, yayin da ita ma Moscow take ƙara matsawa ƙungiyar tsaro ta NATO ta daina faɗaɗa ayyukanta zuwa gabashi da tsakiyar Turai, kana ta hakikance cewa ƙungiyar ƙawancen sojan take karɓan ƙasar Ukraine a cikinta. Manyan jami'an diplomasiyyar biyu sun yi wata ganawar mintuna 90 a karo na hudu a cikin mako guda da jami'an Amurka da na Rasha suka shiga wata tattaunawa kai tsaye. Sai dai kafin taron, kowanensu ya ce yana sa ran tattaunawar za ta samar da mafita. A yau Juma'a, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kashedi cewa duniya na fama da manyan ƙalubaloli guda biyar da ya kwatanta su da wutar da ke neman cinye duniya, lamarin da ke buƙatar ɗaukar matakin gaggawa na bai ɗaya wurin kashe wannan wutar. Zan fara harkokin wannan shekara ne da karkato hankula akan batun annobar COVID-19 da matsalolin tattalin arziki da matsalolin sauyin yanayi da miyagun ayyuka a fannin yanar gizo da kuma zaman lafiya da tsaro, yana fadawa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a wani jawabi da ya ambato batutuwa da dama masu muhimmanci a wannan shekarar 2022. Akan batun annobar coronavirus, ya ce wajibi ne kasashen duniya su haɗa kai wurin ɗaukar matakin gaggawa, musamman a fannin ƙarfafa aikin bada rigakafi a duniya. Ya ce masu yin rigakafin yanzu suna samar da allura miliyan guda da miliyan 500 a duk wata, amma kuma ba a samun ɗaiɗaito wurin raba maganin, kana muna buƙatar kowa ya samu rigakafin a ko'ina. Wani jirgin ruwan sojan New Zealand dauke da lita 250,000 na ruwa ya isa Tonga a yau Juma'a, inda ya kawo kayan ceto rai ga tsibirin kudancin Pacific, kwanaki shida bayan da mummuna aman wuta da igiyar ruwa ta tsunami suka lalata hanyoyin ruwansa. Yayin da taimako daga kasashen waje suka fara shigowa, an tilasta wani jirgin saman aikin jin kai na ƙasar Australia komawa saboda samun mutum ɗaya da cutar COVID-19 a cikin jirgin, lamarin da ke nuni da ɗimbin matsaloli ga aikin jin kai a ɗaya daga cikin ƙasashen da suka hana coronavirus shiga cikinsu. Ofishin jakadancin New Zealand ya faɗa cewa jirgin da ake kira HMNZS Aotearoa ya riga da ya isa a Nuku'alofa, babban birnin ƙasar. Haka zalika, ruwan da jirgin ke dauke a cikin tankin sa zai iya samar da lita 70,000 na ruwa a duk rana ta Allah. Amma wutar a Tonga Honga Ha'apai ta tashi ne a ranar Asabar da ta gabata, da ta haddasa tsunami da ta lalata kauyuka da wuraren shakatawa a gabar teku, kana ta katse hanyar sadarwar kasar mai al'umma kimanin 500,000, kana ta yi sanadiyar igiyar ruwa a fadin Pacific. Labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mummunan farmaki ta sama a wani gidan yarin Yamal ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ko kuma sun bata, a cewar ma'aikatan ceto a yau Juma'a, biyo bayan harin bam cikin dare, lamarin da ya tada rikici. An bayyana wasu munanan al'amura da suka faru a Sa'ad, cibiyar 'yan tawayin Houthi, yayin da ma'aikatan ceto suka ciro gawarwaki daga gine-ginen gidan yarin tare da tara gawarwakin, kamar yadda faifan bidiyo da maharan suka fitar ya nuna. A kudancin Hodeida kuma, wasu hotunan bidiyo sun nuna gawarwaki a cikin buraguzai da wasu da suka tsira a galabaice. bayan hari ta sama da rundunar hadaka a jagorancin Saudi Arabia mai goyon bayan gwamnati ta kai a lokacin da ta kwace cibiyar harkokin sadarwa. A ƙarshe, a yau Juma'a katafarin kamfanin man Faransa na Total Energies ya ce zai dakatar da aiki a Myanmar saboda mummunan cin zarafin bala'adama da sojojin ƙasar ke yi tun bayan da suka kwace mulki a cikin watan Fabrairun shekarar 2021. Halin da ake ciki game da take haƙƙin bala'adama da kuma batun doka da oda da suke ƙara taɓarɓarewa a Myanmar sun kai mu ga sake duban lamarin kana ba za mu amince Total Energies ya ci gaba da yin wani taimako a ƙasar, inji hukumar gudanarwar kamfanin. Total ya janye daga rijiyar mai a tekun Andaman wanda ke bada wutar lantarki ga 'yan ƙasar Bama da al'ummar Thailand watanni shida na bayan nan bayan da lokacin kwangilarsa yake ƙarewa. Kamfanin ya ce bai iya gano wata hanyar da zai aza takunkumi a kan gwamnatin sojan ba tare da dakatar da samar da mai da kuma biyan ma'aikatar mai da iskar gas ta kasar Myanmar wanda sojojin ke rike da ita ba. Sashen diplomasiyar ƙasa da ƙasa suna matsa lamba da kuma neman aza takunkumi a kan gwamnatin sojan Myanmar tun bara da ta yi wa hambarariyar shugaba Aung San Suu juyin mulki.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, gwamnatin jihar Maradi ta sanar da dokar hana sana'ar sayar da man fetur a kan titina, batun da ya haifar da cece kuce, duba da yadda kashi 70% na mutanen garin ke amfani da man da ake fasa kaurinsa daga Najeriya saboda tsadar na ƙasar. Da kuma rashin wadatattun gidajen man. Daga Maradi, Mansur Sani ya aiko mana da wannan rahoto.
Ɗakin shawara na da'irar birnin Maradi ya karɓi bakuntar dukkanin wasu masu ruwa da tsaki a cikin wakiltar al'umma domin ƙaddamar da sanarwar hana sayar da man fetur ko esansi a bisa tituna ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Maradi Abubakar Shaibu. A cewar gwamnan jihar, bincike kare tattalin arziki da hatsarin da ke akwai a cikin sana'ar, bincike ya tabbatar da cewa 'yan ta'adda ko miyagun mutane na samun man ne taɓa rauniyar hanya domin aiwatar da mugun nufinsu. Jim kaɗan bayan kammala taron, gwamnan jihar ta Maradi ya hira da manema labarai.
Zancen tsohon esansi ya yawa ƙasar yana sawa mutane sun kashe ikonomikin ƙasar, kuma 'yan adda suna samun ne esansi suna ɓanna suna kashe mutane. To shi ne an makasudin gwamnati ya ɗauki ne shi tsaye da wannan kasuwa karbiran ga hannu domin tana kamun illa da wajen security, tana kamun illa wajen ikonomikin namu. Kowa ya samu labari wanda yi ya yi da ganganci in doka ta kama shi da ta aikinta, kenan duk mutanen kama ko mutoto su za a yi.
Dumbin al'umma ne ke ci da sha da ɗaukar nauyin iyali cikin irin wannan sana'a ta sayar da man fetur a kan titi ko a rariya. Murtala Bashir, wani magidanci mai wannan sana'a, ya yi bayani.
To, abinda muke so ga manya tun da sun ga ga kaso tamu bata dace ba, ta samu mun wadda ta dace wadda ta yi daidai da mu sai mu yi. Amma kar a ce an hana ka sai da abu ba a tsaba ka wani. To, banda wani wanda ma ke gehe, ina da mata huɗu nan da ka gani haka. Ina da 10-11. Kuma ba abin da nake ba su sai in na sai da esansu Allah abin da Allah ya ba ni da shi ne nake ci da yaya.
Mai martaba Sarkin Gabi Isaka na Abu da ke yankin Madarumfa na cikin sarakunan da yankin suke fuskantar matsalar tsaro, yankin da ke da masu wannan sana'a ta sanandan man fetur.
Lalle wanda furod ne yana kawo cikas surtun da mu da ke nan ya ga tun dare ka ji su da moto ka rasa sanin inda za su. To amma abin da muke kira da gwamnati wannan matakin da ta dauka yayi, amma fa ita ma sai ta dauki matakin don Allah da annabi akan ka gidajen mai ko ina iyakan gwalgwado kuma a rage shi. Ni dai aka kirawo cikin department din Madarumfa inda wannan dokar gwamnati ce ba mu iya hana.
Wannan zance dai na hana sayar da man fetur a hannu akan titunan birnin Maradi ya haifar da muhawara a cikin al'ummar jihar. Tuni ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokoki masu adawa na jam'iyyar MPN kishin ƙasa, Kabiru Ibrahim, ke ganin cewa akwai hanyoyin da ya kamata a bi a daƙile wannan sana'a ba tare da an jefa rayuwar al'umma a cikin kunci ba. jin cewa wannan doka za ta fara aiki sai dai farashin man fetur din da ke a kasuwa bisa titi ya fara ƙara kuɗi duba da yanda matakin hana shigowar shi ta tabbata. Ƙarshen rahoton kenan. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
A gaida Mansur Sani, za mu rufe taskar rahotannin nama a Kamaru. Yayin da aka kammala wasannin zagayen farko a gasar cin kofin Afirka da ake gudanarwa yanzu haka, inda kasashe 16 suka kai zagaye na biyu wanda za a fara a ranar Lahadi mai zuwa, sai dai masu sharhi kan harkokin kwallon kafa na ganin gasar ta bana ta zo da bazata, inda aka fitar da kasar Algeria mai rike da kofin. Daga Yaounde, wakilin Muhammad Bashir Ladan ya aiko mana da ƙarin bayani.
A ranar Alhamis da ta gabata ne aka kammala zagaye na farko na gasar cin kofin Afirka da ke gudana a gasar Kamaru. Babban abin mamaki shine Algeria da aka yi waje da ita wacce take rike da kofi bayan karawarta da Ivory Coast inda aka lallasa ta ci 3-1. Duk kasashe da suka zo na 1 da na 2 a rukunin su sun yi nasarar zuwa zagaye na gaba, yayin da kasashe 4 da suka zo a na 3 da kirga mai yawa suka yi nasarar cikata kasashe 16 na zagayen gaba. Hukumar CAF ta fitar da jadawalin yadda wasannin zagaye na biyun za su kasance. A nan ne Burkina Faso za ta kara da Gabon, sai Nigeria da Tunisia. Guinea kuma za ta fafata da Gambia, yayin da za a kece raini tsakanin Kamaru mai masaukin baki da Comoros. Sauran wasannin na zagayen sun hada da karawa tsakanin Senegal da Cape Verde, sai Morocco da Malawi. Ivory Coast za ta fafata da kasar Masar, yayin da Mali za ta kece raini ita kuma da Equatorial Guinea. Mun buƙaci sharhi daga bakin Zakari Ramzi, masanin gasar ƙwallon ƙafa a nan Yaounde, kan yadda ya ga gasar za ta kasance.
Eto Muhammad Bashir Ladan ba a san maceto ba sai miya ta ƙare. Saboda kan ga yanayin wannan gasar cin kofin nahiyar Afirka da ke gudana a ƙasar Kamaru, a gaskiya idan ka duba su ƙananan ƙasashen nan na taka rawar gani, musamman ma ƙasar Cape Verde da ƙasar Comoros, domin ba a tata cewa ita Comoros wacce tsibiri ne ta zo wannan gasa karon farko da ita da Gambia za su ya yin abin a zo a gani ko kuma abin mamaki. Abin mamaki mai sa, saboda idan ka duba yadda ta yi waje da ainihin ƙasar Ghana wacce ba a gane ma wannan ƙasar ba, kuma idan ka duba ƙasar Ghana ƙasa ce wacce a kodayaushe ta shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka, ba ta fita sai bayan ta zo wato matakin gabda na ƙarshe, wato semi final kenan. Kuma idan ka duba shauran ƙasashen kamar ƙasar Algeria wacce a gaskiya ta zo da mamaki, domin tun karon farko Algeria dai yayin da ta shiga wannan gasa wasanta na farko sai ba a gane mata ba. Kuma idan ka duba Algeria fa ta zo tana da dauke da wasanni kimanin 34 wanda ba a ci ta ba, to ka gani ita ce ta biyu a duniya bayan kasar Italia da wasanni 37 da ba a ci ta ba. To amma kaga a halin yanzu wannan gasar ya nuna cewa ita kasar Algeria dai ta wani bangare idan duba ba da tabuka wani abin a zo a gani ba, maza-maza ta kasance tana cikin wato matsala. To idan ka duba kuma shauran kasashen, musamman ma kamar kasar Kamaru ko kasar Nigeria, kasashe ne wanda ainihin su ma suka saba ire-iren waɗannan abubuwan, amma ta wani fanni. Saboda yau idan ka duba kasar Kamaru kasa ce wacce ta yi wasannin ta uku ta samu maki 7, kuma idan ka duba Nigeria ita ce gwarzo wacce ta samu maki 9 a wasannin 3.
Wasannin dai za a fara su daga ranar Lahadi mai zuwa da karawar Gabon da Burkina Faso da La'asar, sai kuma Najeriya da za ta kara da Tunisia da karfe 8 na yamma agogon Najeriya da Kamaru. Muhammad Bashir Ladan na VOA Hausa daga Yaounde a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Alhamdulillah, kabilanci ya sake rincabewa a garin Kusiri, jihar Arewa mai nisa a yankin Dogon Ishari da ke kan iyakar kasar jamhuriyar Kamaru da kasar jamhuriyar Chadi, waɗanda tsakanin kabilan Arshuwane makiyaya da kuma kabilar Musu masu sana'ar kamun kifi. Duk wannan al'amarin da ya biyo bayan yadda hukumomin kasar jamhuriyar Kamaru suka shiga tsakanin su, musamman gwamnan jihar Mijinyawa Bakari, anda ya yi kokari na ganin cewa ya ba wa kowane bangare haƙuri, kuma ya ce aka yi zuciya nesa, har ma magajin garin na Kusiri da sauran magaraban gwamnati duka sun yi kokari na ganin cewa an kammala da wannan matsala da ya kullo kai a wannan sashi bayan dai ya sace barkewa ne bayan ziyarar da ministan cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru Musa Atangaji ya kai domin sasanta wannan kabilan guda biyu kan wannan tashin hankalin da yake faruwa a tsakanin su. Al'umma da dama dai sun yi asarar dukiyoyin su na miliyoyin kudade na sefa a dukkanin bangarorin guda biyu. Na nemi jin bakin kabilan da suka yi wannan tashin hankalin amma hakan bai samu ba sai dai a fadar mai martaba sarkin garin na Osiri kuma ta bangaren masu fada'aji na yi kokari na gana da waɗansu mutane guda biyu waɗanda suka bayyana mini irin halin da ake ciki a garin na Osiri. Na farko dai na tattauna da Alhaji Abubakar akan yanayin tashin hankalin da ya faru a wannan garin na Osiri ga abin da ya ce.
Alhamdulillahi Malam Awal Garba, idan muka tsaya muka kalli wannan rikici ko kuma muka kalli garin Kusuri dai da idon basira, da farko kowa ya sani wannan gari mai albarka na Kusuri gari ne na kwatako, saboda haka kuma Arab shuwa suka shigo cikin wannan gari. To da suka shigo da harkan kasuwanci da kiyo, to saboda haka sai ya kasance garin ya koma gaba daya yare ne ake yi na Arab shuwa. Ma'ana yanzu a cikin garin Kusuri yare na farko da ake yi shine yaren Arab shuwa, in ka cire shi sai kabilar Hausa Fulani, ma'ana su ne na biyu a wajen yawa, ma'ana kwatakon ma da suke da garin yanzu an fi yawa ta wannan barayin. To alhamdulillahi su kwatakon nan kowa ya san su mutane ne yan boko, ma'ana masu mu'amala, duk abin da za su yi harka ce ta gwamnati, su kuma Arab yan kasuwa. Sai su kuma a gefe daya akwai mutanen nan wanda ake kiransu da suna Muzugun.
To shin ko kana ganin cewar zaman lafiya za ta iya dawowa kuwa cikin gaggawa a wannan sashin?
Gaskiya abu ne mai kamar wuya kawo ƙarshen rikicin na a yanzu, ba don komai ba, saboda kaga su Muzugun yanda kowa ya sani kamun kifi suke yi, kuma a cikin Kusuri ka nuna gidaje guda biyar ko goma masu kyau ka ce gashi na wasu 'yan kabilar Muzugun ne abu ne mai wahala. Idan ka ga wuri mai kyau a Kusuri yawanci za ka ga waɗannan kabila na Arab shuwa suke da shi. To amma menene inda matsalan ya taso? Waɗannan suna kamun kifi, su Muzugun kenan, su kuma Arab suna zuwa musu da shanu wurin. To sai takaddama ya hada su a wannan lokacin, sai suka dauko kara suka kawo ma sarkin Kusuri. Kaga duk mutumin da kaga ya kawo kara a ka'ida na tafiya na al'umma, wannan mutumin mai neman sulhu ne. To sai Arabawa shagari suka zo daga ƙauye kuma na gari suka taimaka musu a gidan sarkin Kusurin, aka fitar da shanun sarki na gani, aka haƙura aka kyale su. To bayan nan kuma har gwamnati, ma'ana gwamnan Marwa, ya shigo al'amarin da kanshi aka yi sulhu. Daga baya kuma su suka sake gayyan 'yan uwansu da suke cikin gari, su Arab suka biyo yancan Muzugun daji suka yi ta karkashe su. To sakamakon haka su kuma Muzugun har suka fusata, suka samu wani lokaci da suka shigo da mashina, suka bi duk wani wuri cibiyan kasuwanci na Kusuri dai suka san na Arab ne, har bankuna suka bi suka yi ta kokkonawa ta ko'ina. To wannan abin kaga ya jawo asara sosai, wanda kuma duk wanda ya san Arab a tarihin Arab za ga mutane ne masu mugun kulli a ransu, suna rike abu cewa in kai mana babu maganan yafiya ko kaddara sai mun rama. To da wannan ne kaga yanzu dole mutane na hasashen cewa Arab din nan ba za su iya hakura ba, za su iya koma. Kuma menene inda matsala yake? Sakamakon yawancin su mutane ne masu san ƴan uwansu, koda akan ƙarya dan uwan nasu yake tafiya.
Sannan nayi nasaran tattaunawa da wani matashi dan kabilan Kotoko wadanda su ne ƴan asalin wannan gari na Kusuri. Shi kan yace fatansa zaman lafiya da juna yake bukata, musamman a matsayin sa na matashi, ga abin da yace.
A mu dai muna fata dai Allah ya sa mu samu zaman lafiya kawai.
A gwamnati ba
za ta shigo ciki
ba?
A gwamnati ta shigo, ai ita ce gari ba manya, ai ba gari.
To yanzu naga an zuba sojoji da 'yan sanda da jandarmomi.
Sojoji da 'yan sanda dai an samu wani dan sukul ne ya tafi da bindiga a sukul Ali Sibling na Kusuri. Da ya tafi da shi suka samu matsala da professor shi, sai aka zo aka kama shi. Da aka kama shi so 'yan Arab su yarda ba, shine suka je suka yi manifestation a Kusuri.
Na nemi jin tabakin ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyi a birnin Kusuri, shi ma ga abin da ya faɗa mini, amma ya ce kan bayyana sunansa domin matsalar tsaro.
Al'amuran da suke faruwa a wannan yanki namu na Arewa mai nisa abu ne wanda zai baka mamaki. Ka rasa shi lahin waye ne a cikin lambarin nan? Shi lahin talakawa ne ko lahin gwamnati ne? Ka kasa gane waye ne mai laifi. Amma kuma duk wanda ya kyale gidansa a buɗe, to dole ne kowa zai shiga shi abin da ya ga dama. Abubuwan da yake faruwa a cikin wannan arewa mai nisa abubuwa ne da ake tayi ko da wani lokaci wanda gwamnati ba ta ɗaukan mataki tana hukunta mutane, shi ya sa kaga abu baya ƙarewa. Abin da zai baka mamaki, mu dai a yanda muka tashi wanda muka sani, idan ka ji an ce talaka da talaka sun yi faɗa, to mun san dai akwai mashi, akwai kimiya, akwai takobi, akwai adda, akwai wuka. To amma yanzu sai abin canza, wai talaka ne za ka ga yana faɗa da me, yana faɗa da bindiga. To bindiga mu mun san babu wanda yake da bindiga wanda ya wuce gwamnati, yau an zo an waye gari wai talaka da talaka suna faɗa da bindiga, kuma gwamnati ba ta ɗaukan mataki a kan lamarin. Ya jama'a, idan gwamnati ba ta ɗauka mataki ga wannan abu in yayi yawa, abu zai zo ya fi ƙarfin gwamnati. Ku yi kula da dukkan sauran ƙasashe abin da yake rikiciya daga irin wannan ne, barin talaka da makami shi yake kawo wannan abu. To me ne gwamnati ake jin tsoronta? Ba saboda makamin nan ba? To an kyale talaka da makami, gwamnati da makami ya za ta ji tsoro? Abin da ya kasance shekaran jiya a cikin garin nan, wallahi abin ya ba da mamaki. Wanya za a yi a zo a ce gwamnati tana son mutum wai talaka ‘yan uwa ne su zo su hana, su ce ba za a yi ba a kaya maji, ba zai yi ba sai dai a bar shi, haka zai yi? Akwai ishara da akwai wani abu da za mu duba a cikin wannan ƙasar ta mai albarka. In siyasa kake takama ba kai maraha ba, maraha yana firizo. Idan dangantaka da shugaban ƙasa kake ba ka kai tsohon ministan tsaro ba na Kamaru, yana ina? To saboda haka kowa ya kula, kowa ha gwamnati ta fi ƙarfinsa, kowa da ka gani kai talaka gwamnati ta fi ƙarfinka, saboda doka ta fi ƙarfin mutum, to haka gwamnati ta fi ƙarfin mutum. Ya kamata gwamnati ta yi kokari ta ɗauki mataki ta hukunta waɗanda suke da laifuka a cikin wannan abubuwa. Ina ga in an kai haka, to abin Allah ya taimaka abu zai sauke. Amma matuƙar za a ce maka mutum ya yi ba za a hukunta shi ba, mutum ya yi gobe ba za a hukunta shi, to gaskiya abu ba zai ƙare ba.
Wannan tashin hankali ne ya sanya mata da tsaffi da kuma yara ƙanana yin gudun hijira zuwa magwabtan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, ƙasar jamhuriyar Chad, musamman a garin Niger Mena. An da haka sama da 'yan ƙasar Kamaru 30,000 ne suka yi cincirindo a wannan garin domin ganin cewa sun jira da rayuwarsu. Masu magana dai suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki.
Mama Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awul Garba, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka.
Wayo na wayo ni mutuwa ba ta kyala kowa ba, wayo na wayo ni wai Allah, wai Allah, ni dole an kuka, ni dole an kuka, ni dole an kuka tunda daina zama rayaye. Domin kwarayaye dole zai zama ga wasa ganye, a gargacin niwi lallai kudodi dole an kuka, ni dole an kuka domin na zama rayaye.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
A gasancin kofin ƙwallon ƙafa da ake bugawa na nahiyar Afirka karo na 33 a halin yanzu dai an yi wajen da ƙasashe guda 8 cikin 24 da suke fafatawa a ƙasar jamhuriyar Kamaru a bamin farko. Ƙasashen da suka rage a halin yanzu guda 16 ne domin dumfarin shafi na biyu na wasan cin kofin ta nahiyar Afirka. Wannan ne yasa na yi hira da wani tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Ahmadu Ahijo, kan wannan fuskantar da za a yi na wannan gasar. Ga yadda hiranmu ta kaya,
akwai kasashen da suka tsallake kaman Gambia da ba yi tsammani za su yi sawan nan wajen ba, irin yake ba ka kiyaye su sai su yi tafiya, yake da ba yi tsammani ba su ne suke tafiya da nisa. Wallahi Gambia nan sun yi espresso na sosai, parce que yanzu a fusu su ne premier par set point, sun cire Tunisie na ciki, sun dake Tunisie Mali ma fusu dake. To ka gani ni Gambia nan gaskiya wasan su ba su da wani manyan embol, amma su duka suna wasa motsi suke gote ina.
To da kike gani kaman kasar Gabon da kasar Equatorial Guinea, wallahi ke ganin cewar ba za su yi wani abu ba, gashi kuma suna kokari.
Kaman yake Gabon na da yake sosai, don na ga wasan da suka yi wasa biyun da suka yi wallahi sun nuna cewa su ma suna nan. Gine ma ita ma ta nuna, amma Gabon kam ta nuna cewa ko da wai ita ma za ta kara. Kamar da Najeriya ita ma yanzu da tafiyar da ake Najeriya ke gani, don ita ne ta nuna cewa don ta yi duka mata na furu guda uku. Tana da boyin tara kenan, to halin kuma ba wanda yi hakan nan a duk abin nan.
Ya kuma kaji ganin mai masogin baje kasar Kamaru, kana ga cewa ita ba ta yi wani abin ku zama gani ba?
To Kamaru dama ita an saba haka ita wasan ta yake, ba ta nuna wani abu kwazo haka, sai dai ta yi duka kuma sha tinde ta ko ta ce ta dauki kofi. Don Kamaru yanzu kan gaskiya za mu gani dai, da yake yanzu wasan nan da yake ka koma ne kawai.
To ya ce gani kamar kasar su Senegal su Ivory Coast da kuma kasar Morocco, wanda yanzu ake ganin cewa su ma taurari.
To su a wasan pool kan ba su nuna wani kwazo ba, to amma yanzu kan na san wanda ya haɗu da su kan ya shirya cewan kan zai dawo da Senegal da Maroc.
To ya kike gani kamar kasar Algeria da suka fita wannan wasa, baka ga cewan kamar kwallon kafan Afrika ta cigaba ba?
Kwallon Afrika ta cigaba da gaske kuwa, paske yanzu babu karamin kasa kowanne ta fito tun da aka soma wasan na Kamaru. Ba taɓa yin da wa'yan ekip guda 24 ba, to bana ga 24 da aka yi an nuna mana cewa wasan Afrika ya ci gaba da gaske, wasan kowa yana nuna cewa yana nan.
Mai burge ka akan busa da na alƙalin wasanni wanda aka fito da mata a karon farko a wasan da ake a nahiyar Afrika tun da aka fara wannan gasa gashi wannan karo 33 kenan da aka yi Afrika, mata ne suka yi wannan busa, me burge ka?
Wallahi yayi mutukan burge ni, paske mata yanzu su ma sun zama yanzu da yake ma bol ma yanzu mata ba suna yi ba, akwai champion du monde na bol ita ma Ballon d'Or ne, yanzu mata su ma yanzu sun zama sun kwaranta a busa. In mace na busa yanzu ba za ce maka ma mace bane, shin ka lura zaka shi na ce mace ne?
Muhammad Awal Garba, mujar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban ne a takaice. Bayan taron da ya da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergey Lavrov a yau Juma'a a birnin Geneva, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya jaddada cewa Amurka da kawayenta sun shirya su mayar da martani ga bamayar da Rasha ke niyyar kaiwa makwabciyarta Ukraine. Idan Rasha ta kare kai rundunar sojanta akan iyakar Ukraine, lallai wannan na tabbatar da sabon mamaya. Za su fuskanci martani mai tsanani cikin gaggawa daga Amurka da kawayenta, Blinken yana faɗa wa manema labarai bayan taron. A yau Juma'a, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kashedi cewa duniya na fama da manyan kalubaloli guda biyar da ya kwatanta su da wutar da ke neman cinye duniya, lamarin da ke bukatar daukar matakin gaggawa na bai daya wurin kashe wannan wutar. Zan fara harkokin wannan shekara ne da karkato hankula akan batun annobar COVID-19 da matsalolin tattalin arziki da matsalolin sauyin yanayi da miyagun ayyuka a fannin yanar gizo da kuma zaman lafiya da tsaro, yana fadawa babban taron Majalisar Dinkin Duniya a wani jawabi da ya ambato batutuwa da dama masu muhimmanci a wannan shekarar 2022. A ƙarshe, wani jirgin ruwan sojan New Zealand dauke da lita 250,000 na ruwa ya isa Tonga a yau Juma'a, inda ya kawo kayan ceto rai ga tsibirin kudancin Pacific, kwanaki shida bayan da mummunan aman wuta da igiyar ruwa ta tsunami suka lalata hanyoyin ruwansa.
To masu sauraro, baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jiyo su abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakuma Geri da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.